بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكافئ مشيخ بدك راسم العبودية لتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. Yana da kyau mu dan yi fadakarwa dangane da abin da ya shafi sabuwar shekara. Na dan jiji daga wasu kafofin watsa labarai da aka gayyaci wasu da aka ce malamai ne, suna maganganu akan sabuwar shekara, amma maganganu masu ban takaici kwarai da gaske. Muna fama da abubuwa na bid'o'i iri-iri. Shekara da shekaru ana ta gwagwarmayar yaya za a murƙushe waɗannan bid'o'i, amma wasu duk da haka ƙoƙari suke yi su ƙaro su sababbin bid'o'i a cikin addinin musulunci. Tare da cewa babu wani abu da yake samarwa da addinin musulunci tangarɗa, ya hana ruwansa gudu, ya hana haskensa wato watsuwa ko ina da ina, bayan shirka da Allah maɗaukakin sarki babu abin da ya kai bid'a kuma. Shi ya sa malamai suke cewa hatta mai ma'asiya, mai saɓa wa Allah, mai yin kabira ya fi dama-dama a kan mai yin bid'a, domin shi mai yin saɓan Allah ya yadda tun daga zuciyarsa har bakinsa cewa Allah yake saɓa wa, kuma ana masa fatan wata rana zuciyarsa za ta motsa, tunaninsa zai dawo, hankalinsa zai dawo jikinsa, ya yi tuntuntuni da girman Ubangiji, ya tuba ya bar abin da yake yi. Saɓanin ɗan bid'a da shi yana ganin abin da yake yi addinin Allah ne, bauta ce ga Ubangiji, lada ma yake jiran Ubangiji ya bashi a kan abin da yake yi na bid'a. Kaga wannan yaƙi da shi a kan ya bar abin da yake yi ya dawo kan hanya cutar ya fi zama mai wahala, kuma shaitan zai fi farin ciki da shi sama da yadda zai yi farin ciki da mai sabo mai ma'asiya. To duk da haka, amma wasu ƙoƙari suke su ƙara yaɗa wasu sababbin bid'o'i a ce saboda shigowar sabuwar shekara. Annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya ce a yi azumi a ƙarshen shekara, a yi azumi a farkon shekara. Wato ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara ana yaɗa ta a kafar watsa labarai a cikin gari na musulunci. Wannan abin takaici ne kwarai da gaske, kuma banga akwai kishi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, da soyayya gare shi a ce irin wannan tana faruwa ana ji kuma ana shiru. A kirawo mutumin da zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya ƙarara, a yaɗa ta miliyoyi ko dubunnan jama'a su ji ta a lokaci guda, amma a yi shiru ba tare da an yi masa muhasaba ba. Wannan abin takaici ne a garin da ake cutiya da san Annabi sallallahu alaihi wasallam. A ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi azumi farkon shekara, ayi azumi ƙarshen shekara? Waye ya taɓa karanta wannan a wani littafi na musulunci? Annabi ya ce kai azumi farkon shekara, kai azumi ƙarshen shekara. To bai tsaya nan ba, bai wadatu da wannan saban ba, da aka kuma masa tambaya shin ana iya ayi salloli da wasu nafilfulu da wasu zikirrai da wasu abin da, yace eh, kana iya shatawa kanka kai, kana iya shatawa kanka kai wasu salloli, kai wasu nafilfulu, kai zikiri, kai tasbihi, domin su ma ai addini, ai sallah addini, zikiri addini, tasbihi addini. Saboda haka, saboda sabuwar shekara, kana iya ƙirƙirawa kanka waɗannan abubuwa ka yi su. To kaga wannan wata sabuwar bid'a ce, ko tsohon yaɗin bid'a ba sa faɗan haka, suna da dai wasu gurare tun da suka maƙalƙala bid'o'insu a ciki, amma ba irin nan ba. Musulunci ya zo da azumin tasu'a da ashura da ake yi a Muharram. Wannan duk musulmi wanda yake sauraron karatu ya san da haka, ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi na ashura ya kuma umarci sahabbansa da su yi lokacin da ya yi hijira ya zo ya samu yahudu na garin Madina suna azumin 10 ga Muharram. Yace suka ce kuma suna yi ne saboda godiya ga Allah, domin a wannan lokaci ne Allah ya tsayar da Annabi Musa daga Fir'auna. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin sahihain yace nahnu ahaqqu bi Musa minhum fa sabahu wa amara ashabahu bi siyamihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun fi su cancantar ni farin cikin abin da ya samu Annabi Musa, don haka sai ya azumci wannan rana ya kuma ce wa sahabbansa su azumce shi. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga azumtar al-ashir min Muharram, 10 ga Muharram. Ya ci gaba da azumtar wannan 10 har sai da ya kusa abin nan barin duniya da shekara, yake cewa la in ishtul qabila la asumanna at-tasi', kamar yadda yake cikin sahih Muslim yana cewa in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin har watan tarama, a har kwanan abin nan ranar tarama, wato tara da kuma 10. Sai ya zamana Allah madaukakin sarki ya karbe shi kafin wannan shekara ta zagaye, ya zama sunna ce ga musulmi a yi azumin at-tasi' wal 'ashir, tara da 10 min shahrillahi al-muharram. To wannan ita ce sunna da ta tabbata sahihiya a cikin mafi ingancin littafan nan guda biyu, sahih al-bukhari da sahih muslim, da duk mai karatu ya sha jin haka. Sannan kuma ya zo a wata riwaya a wasu littafan ba sahihaini ba cewa ana iya azumtar 11 ran 11 9 10 11. To amma riwaya ce mai rauni, malaman hadisi sun yi magana akan rauninta, domin riwayar min tariqi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, wanda kuma a gurin malaman hadisi sayyi'ul hifzi, wato yana da mummunar hadda ta rike hadisi saboda ta cike raunin hadisin sa. Saboda hadisin 11 bai inganta ba, hadisin 9 da 10 shi ya inganta. To wannan shine aka sani a musulunci, kuma shine abinda zaka yi Allah madaukakin sarki ya baka lada domin kai koyi da Annabin rahma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka aiwatar da sunnarsa. Amma wani abu ba wannan ba da zaka kirkiro, ko dai ka yayata shi cikin musulmi, ko kuma ka ji ana faɗa kai aiki da shi, to bid'a ce, wanda kuma duk yayin aikin bid'a Allah madaukakin sarki ba zai karba aikin sa ba, kuma Allah madaukakin sarki zai sanya masa kaskanci a rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Kamar yadda Allah ce wa kadhalika najzi al-mustari, duk waɗanda suke masu yi wa Allah kage haka Allah yake yi musu wato sakamako na kaskanci da wulakanci. Sannan wani abun mamaki, shi wanda zai kirkira hadisin, wato abinda yake nuna maka baya da zurfin ilimi, dan wani lokaci wani wanda yake da mai ilimi to ko da zai ƙaryar yakan yi dabara da wayo ta yadda za a jima kafin a gano ƙaryar ne. To amma wani ba shi da wannan wayan, ba shi da wannan dabara, saboda jahilci watakila da toshewar basira. Ya ce farkon shekara, Annabi ya ce a yi azumi ƙarshen shekara da farkon shekara, saboda ka farkon shekara shi ne Muharram, don haka a yi azumi a Muharram. Ya manta cewa shi kansa sanya wannan tarihi na lissafi daga Muharram zuwa Zulhijja, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan, babu ma wannan. To ina aka samu farkon shekara da ƙarshen shekara? A Larabawa suna amfani da waɗannan watannin, al-Muharram safar har zuwa Zulhijja, amma ba su ce wai Muharram shine watan ɗaya, safar watan biyu, Rabiul Awwal watan uku, har zuwa ƙarshe ba. Babu wannan littafin. Wannan wani littafi ne kawai dai na a samar da wani tsari guda ɗaya waɗanda za a dinga bin abin da ya shafi tafiyar da harkokin musulmi. Lokacin Sayyidina Umar aka samar da tsarin littafi da hijira, aka fara da Muharram, amma ba wani abu ne wanda ya zo nassin sa al-Qur'ani ko a sunna. Ka taɓa jin a al-Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da tafan malamai na ilimi an ce maka watan Ramadana shine watan tara? Ba na ji akwai wanda ya taɓa karanta wannan a shaharu tasi, shaharu Ramadana, saboda su ba wannan ne lissafin ba. Na'am, inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahran, amma ta ina yake farawa, ta ina yake karewa? Kai dai ka san adadin shekara wata goma sha biyu. Saboda haka koma su zakka aka ce idan hala alaihi al-hawd, idan shekara ta zagayo wani rana, wani a Ramadan za ta zagayo wani sabin nan, wani a Sha'aban, wani a Rabiul Awwal, wani a Zulhijja, shi abun sa wannan ce shekara. Almuhim dai a samu lissafin wata goma sha biyu, daga duk inda ka fara in ka kai wata goma sha biyu to shekara ta cika. Wannan shi ne abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya yi nasi. Amma kiran wannan watan ɗaya, watan biyu, watan, wannan wani abu ne wanda aka samar a lokacin Sayyidina Umar don a daidaita tafiyar da al'amuran mutane. To amma shi kaga har ya samu masa hadisi da yake nuna cewa Muharram din manzo Allah ya ce shi ne farkon shekara. To duk wannan yana nuna maka wanda duk zai yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya, to sai Allah ya tona masa asiri cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Saboda haka sai a lura irin waɗannan abubuwa da ake ji, musamman duk abin da za a jingina wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to a dinga takatsantsan wajen karɓarsa, musamman a wannan lokacin, ko musamman a gari irin wannan namu wanda yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya wasu ɗauka ma addini ne, kamar taimakon addini suke in sai manzo Allah ƙarya. To wannan ita ce faɗakarwar da na ga ya kamata in yi kafin mu shiga karatun al-Ubudiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, kamar yanda muka fara ji a wancan satin, yana raddi ga masu bin addinin haqiqa, masu da'awar haqiqa daga cikin sufai. Ibn Taymiyyah yana cewa wannan addini na haqiqa sufayen farko ma ba sa bin shi, wato irin su Junayd wanda ake kira Sayyidu Ta'ifa al-Junayd, irin su Ibrahim ibn Adham, irin su At-Tusturi da sauransu, da sauransu, irin su Abdul Qadir Jilani, irin su Hammad ibn Muslim al-Dabbas, malamin shi Abdul Qadir, su kansu ba sa bin wannan addini na haƙiƙa. Yan baya-baya ne da suka zo daga cikin sufaye, bayan sun haɗa sufancin da wasu aƙidu miyagu, sai ya zamana sun kutsar da wasu abubuwa a ciki, irin su Ibn Arabi, Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Ibn Sab'in, da ire-iren su, irin su Al-Qunawi da sauransu. To waɗannan su suka shigar da addinin haƙiƙa a cikin sufanci, wanda suke ganin cewa idan ka kai wata martaba ta halarta tauhidin rububiyya, wanda a baya Ibn Taymiyyah ya gaya mana cewa ba shi ne abin rigimar ba, mushrikan Larabawa ma sun yarda da tauhidin rububiyya. To su waɗannan suna cewa idan ka kai ga halartar halara ta tauhidin rububiyya, kai fana'i amma siwallah, ka kai baka ganin komai, baka jin komai, baka taɓa komai sai Allah, komai ya zama wato baka lati tahiru siwa, siwa shi ne wani Allah, suke cewa to a wannan lokacin za su kai wani matsayi da la yarawna fa'ila illa Allah, wato komai ya gudana, komai suka yi, komai aka yi suna ga kawai Allah ne. Ibn Taymiyyah yake cewa haula la yastahsinuna hasanatan wa la yastaqbihuna qabiha, ba sa ganin akwai wani abu mai kyau, ba sa kuma ganin akwai wani abu mara kyau, ma'ana ba sa bambanci tsakanin abu mai kyau da mara kyau, su duk abu rinsu Allah ne yake komai. Saboda haka al-makhluq a gurinsu laysa lahu fi'lan, la yarawna lahu fi'lan, idan wani yana shan giya to Allah ne, in wani yana tata Allah ne, in wani yana tata Allah ne, ma'ana kowane aiki ka gani to shikenan kawai ka jingina shi zuwa ga Allah, la fa'ila illa Allah. To wai sun kai wata markaba da take ta koli kenan, to kaga duk wanda ya ga ya kai wannan markaba to ko bai ga dama zai yi, la yu'aqabu ala fi'lihi wa la yuzam, duk abin da ya ga dama zai yi, zai iya kisan kai, zai iya tata, zai iya zina, zai iya liwaɗi, ko meye zai iya yi, saboda shi a wannan lokacin yana la yara shi wallah, ko meye shi yasa za su sama maki a tabaqatul awliya na Abdul Wahhab al-Sha'rani, littafin Abdul Wahhab Sha'arani Tabaqatul Awliya, za ka ji ana faɗar karamar waliyin da in ya zo wucewa ya ga za a wuce da jaka yake a rike masa ita yake ne da yake da abin ya zo wa jaka. Wannan yana cikin karamomi min karamati ne, haka yake cewa. Saboda ai wai kai kake ganin shi yana ruman nan, ai kawai Allah duk komai ka gani, kawai ka sallama, kawai ka sallama. Hatta a cikin jawabin ma'ani ba an ce kaga shehin yana shan giya ba, kai magana wai kai ne kake ganin shi biya yake sha, amma ai ibada yake baka sani ba. To wai fana'i ne, an yi fana'i amma fi wallah ba a ganin komai, komai yake ga wai kawai Allah ne. Saboda haka kare a dube shi a ce Allah ne ka afa Allahu amma yaqulu zalimuna ulwan kabira, a dubi karuwa, a dubi kwatami, a dubi komai sai a ce Allah ne. Wanda ba zai iya tunawa, ai an wasu samari sun taɓa bayyana ai anan kan dan addinin hakika akai tabo marzudu. To su dariƙa suke yi da gaske, dariƙa suke yi da gaske, abinda yake cikin dariƙar ta sufanci suke suke fassarawa, suna ga yaya za a dinga wani koyi koyi a fito ai mana, ya za a dinga koyewa. To aka dinga jan su daki ana lallashin su, yaya ku kuna firamare kawai ku ce za ku ga jami'a, ai abun hawa hawa ne, ai sai kai fitar da ne sai ka gama sannan ka ce karka, amma kawai kuna in firamare kawai ku tsallake ku je jami'a, to aka yi ta lallashin su. To gaskiya su abinda suka karanta ne, ba wani abu ne suka zo da shi sabo a tsofanci ba, dan sun rarraba a kansu sunayen Ubangiji, wannan Ar-Rahman, wannan Ar-Rahim, wannan Al-Qudus, su ba wani abu suka zo da shi sabo ba. To saboda haka in sun kai wannan martaba kamar yadda suke cewa komai kaga ana yi haƙiƙa ce kuma ka sallama kaddara ce, to shine Ibn Taymiyya yake cewa wannan kuskure ne babba, wasu daga cikin manya-manyan shehinai waɗanda suke da awata haƙiƙi da tauhidi da irfani suka faɗa a ciki. Yace wa ila hadha ashara Sheikh Abdul Qadir rahimahullah fi ma zukira anhu, cikin abinda aka ruwaito daga Sheikh Abdul Qadir yayi ishara zuwa ga wannan mummunan mataki da wasu suke cewa sun kai. Fa bayyana anna katiran min ar-rijal idha wasalu ila al-qada'i wal-qadar amsaku, da dama daga cikin mazaje in suka kai batun batunan magana akan kaddara ko akan abin da Allah ya hukunta sai su tsaya, sai su tsaya babu ƙarin bayani. Illa ana yace sai shi zan yi mana sharhin me yake nufi. Illa ana fa inni in fatahat li fihi rawzana, yace ni Allah ya bude min wata kofa dangane da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji. Fa nazatu aqdar al-haqq bil haqq lil haqq, yace saboda haka sai na tije na ja da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji bil haqq, amma da gaskiya lil haqq, kuma da al-haqq na uku shine Ubangiji, na ja da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji amma ta hanyar gaskiya kuma dan Ubangiji. والرجل من يكون منازعا للقدر, mutun na kwarai shine wanda zai ja da abin da ya shafi kaddara, la man yakunu muwafiqan lil qadari, ba wanda zai miƙa wuya ga abin da ya shafi kaddara. An yi wata Ibn Taymiyya tambaya akan wannan ibara me yake nufi, ba za mu ji ibara ga ta nan dai amma ma'anar ta ba ta sosai ba, ke cewa duk abin da kake ganin yana wakana a wannan duniya to hukuncin Ubangiji ne, Allah ce yake hukuntawa na alkhairi ko na sharri, baya wakana sai abinda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta kuma ya kaddara kuma ya so ya wakana. To amma duk da haka mu mutane an umarce mu da mu ƙauracewa ko mu kusa mu kawar da kafirci ta hanyar imani, an umarce mu kawar da saban Allah ta hanyar yi wa Allah biyayya, an umarce mu kawar da bid'a ta hanyar riko da sunna, an umarce mu kawar da sharri ta hanyar riko da alkhairi. Saboda haka dan adam abinda aka neme shi da yayi shine yayi haƙuri ya karɓi ƙaddarar Ubangiji in ta same shi, amma ba a umarce shi da ya fada cikin abubuwa na laifuka ba da sunan ƙaddara. an umarce ka in abu na kaddara na jarraba ya same ka to kai hakuri, amma ba a umarce ka kage ka saba wa Allah da sunan kaddara. Wannan shi ne abinda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tabbatarwa. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكي سوى مؤمني وديكي كالأرفة يافو زماء الخير كما يافو كيوابو المبنجي دقى مؤمن ديكي ميروني sai dukkaninsu suna tattare da alkhairi, da mumini mai karfi da mumini mai rauni duk suna tattare da alkhairi. Amma kayi kwadayin abinda zai amfane ka, kada ka nuna kasawarka, kada ka nuna kasawarka. Idan wani abu ya same ka na mara daɗi, to ka ce fala taqul law fa inna law taftahu amala shaytan, kada ka ce da nayi kaza da kaza da kaza zai faru, domin kalmar da nayi tana bude kofa sai tana bude aiki ne na shedan. Walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa, kada ce kaddara ta ubangiji ce wannan kuma abin da ya ga dama ya aiwatar. A wannan hadisi kun ga abubuwa biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mumini. Abu na farko ya nemi abin da zai amfane shi, saboda haka ka nemi sanin imani don ka yi rukuni, ka nemi sanin sunna don ka yi aiki da ita, ka nemi sanin da'a ga Ubangiji da manzansa don ka yi aiki da su. Ka gujewa abin da zai tuke ka, ka gujewa kafirci, ka gujewa shirka, ka gujewa bid'a. Ihras ala ma yanfa'u, kaga ashe kenan ba a ce ka zauna kai ta abin da kaga dama ba, kana hujjar kaddara. Sannan kuma sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu bangare na biyu. Lokacin da wani abu mara daɗi wanda ba ma so ya auku gare mu, to a lokacin kuma abinda ake nema at-taslimu li qadarillah, ar-rida li qadarillah. Kada ka je kana ai abin nan da a ce hanya kaza ne, da kaza da kaza da kaza da kaza, abu kaza bai auku gare ni ba. A kada kai wannan, ka ce haka Allah ya so, wa ma sha'a fa, shi kaza abubuwa guda ne. Abinda ya shafi ibada kada kai hujja da kanta, kai kokarin yin fafutuka akan abin da zai amfane ka. Sannan kuma abin da ya shafi rayuwa, duk abin da zai shafe ka na bala'i, na musiba, na bashin rai, to ka sallama wa Ubangiji, ka rungumi kaddararsa. Wannan shi ne ita ce koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne Sheikh Abdul Qadir yake cewa shi yayi munazatul aqdar, aqdar al-haqq بالحق للحق. معنى bai tsaya ya ce duk abin da ya ga kai ya samu kanshi a ciki ba zai dore a kansa, yace kaddara ce ta Ubangiji. A'a, Allah madaukakin sarki wanda shine al-haqq ya neme shi da yayi abin da yake mai kyau ya bar abin mara kyau, to wannan shine zai ya bi umarni ya guji abin da aka hana, ya bi umarni ya guji hani. To ya tsaya akan wannan, yayi ja'ija akan wannan. To kaga wannan shi kace shari'a, sabanin wannan shi da abinda wadancin su kira hakika. Kai ka tobarar da kake so, kai kana kan hakika. Sai yace wal rajulu man yakunu munazi'an lil qadari, wato kada ka sujuda kace kai in ka samu kanka kana laifi, sana'ar ka shine cin kudin ruwa, ko sana'ar ka shine kace sata, kowa ta hanyar ta ta yake cin abinci, kai ne sai shi haka Allah ya rubuta masa. A'a, ya tsaya ya ja da wannan abin da yake kai har ya ga ya bari, har ya ga ya bari. Kada ya bi kauya ce ai haka Allah ya rubuta mana, ya zamu haka Allah ya kaddaro mana, kada yayi wannan. Wal rajulu man yakunu munazi'an lil qadari, lil qadari ana san fi babil uluhiyya, ka ja da kaddara. In kaka ce kai kaddara kenan, ka sadu da kani kauya. La man yakunu muwafiqan lil qadari, ba wanda kawai zai ci ya bi mi kauya da kaddara ba, shikenan ba zai canza ba. To amma zaka samu mutum a cikin al'amuransa na yau da gobe baya yadda shi ya miƙa wuya da ƙaddara, da wanda zai zo ya share shi da mali, in ya yi taso zai magana ce in haƙuri ƙaddara ce, wallahi lantsi ba zai yadda ba, ƙaddara ce ka yi haƙuri, haka Allah ya rubuta a lauyin mahuzan malaika. Ko wani ya shibatin su ya ci bashin shi kibiya ya ce sai ka yi haƙuri, haka Allah ya ƙaddara, ba zai yadda da wannan ba. Kaga abin da ya shafi maslaha salah ta jibi alqadar, amma abin da ya shafi addini sai hujja da ƙaddara. Za mu faɗi wannan magana idan muka zo kan hadisin annabi Adam alayhi salam da annabi Musa alayhi salam, wallazi zakarahu ash-shaykh rahimahullah wa huwa alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu. Ina jin wannan mawdu'in akwai ga wata nussa, akwai wa huwa ko huwa a ba sai irin ta wace eh babu ko to haka ya kamata babu mawdu'in wannan khabar ne na khabar ne na mustada. Wallazi zakarahu ash-shaykh rahimahullah huwa alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu, abinda Sheikh Abdul Qadir Allah ya ji kansa ya faɗa shine abinda Allah da manzon sa suka yi umarni. Walakin katiran min ar-rijal ghaliqu fihi, amma da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin kurakure dangane da haka. Fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahadihim min al-ma'asi waz-dhunub, domin za su ga abinda aka kaddara wa dayan su na fadawa cikin laifuffuka da zunubai, aw ma yuqaddaru ala an-nas min zalika, ko abinda aka kaddara wa mutane dan su auka cikin laifuffuka, bal min al-kufri, wasu ma su ana aukawa cikin kafirci. Wa yashhaduna anna hadha jaa bi mashi'ati Allah, kuma su fahimta ta hanyar karatu ko bincike cewa hakan ta faru da yardar Allah da san ubangiji, wa qadarihi da qaddarsa, dakhilun fi hukmi rububiyyati, kuma wannan ya shiga cikin kasancewar ubangiji rabbul alamin, wa muqtada mashi'ati, kuma ya shiga cikin abinda mashi'ar ubangiji ta hukunta, ya shiga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya soya wa kana. Fa yazunnuna fi tsammani anna al-islam lidhalika, amika wuya ga haka a saduda wa muwafaqatahu, a yadda da haka, wa rida bihi, a yarda a ci gaba da zama akan haka cikin sabon Allah, a ci gaba da zama cikin zulubai, a ci gaba da zama cikin kafirci, wa nahwa zalika, da irin waɗannan dinun dauka addini ne, wa tariqun dauka wata hanya ce, wa ibadatun dauka wata ibada ce. Fayuba'ifuna al-mushrikeena, daga nan sai su auka cikin yin kamaiceceniya da mushrikai, sai su zama tamkar mushrikai, alladheena qalu, waɗanda Allah ya labarta mana cewa suna cewa law sha'a Allahu ma ashrakna, da Allah ya ga dama ai ba za mu yi shirka ba, wala aba'una, iyayenmu ma ba za su yi ba balle mu, wala haramna min shay'in, kuma za mu haramta wani abu ba. Abin nan da kuka ga muna yi haka Allah ya so mu yi, don haka muke yi. Kaga suna hujja da mashi'a kauniya, mashi'a qadariya. Haka nan suna cewa anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama, an ce su bada sadaka su taimakawa gajiyayyu, sai su koma suna to ma ciyar da wanda idan Allah ya so sai ciyar da shi, ai tunda kaga baya samu Allah ne bai so ba, to dan menene mu zamu dinga bashi, ku kyale shi Allah ya so sai ya bashi. Wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu, suka ce ai da Allah mai rahama ya so ba za mu bauta ma waɗannan gumakan ba, tunda har muna bauta musu, haka Allah ya ce. Wa law hudu, da an shirye su zuwa ga gaskiya, la'alimu anna al-qadara amarna an narda bihi, da sun san cewa ita kaddara in ta auku abinda aka umarce mu mu karbi kaddara, wa nasbira ala mujibihi, mu haƙura mu yi haƙuri mu yi juriya kan abinda ita wannan kaddara ta hukunta, fil masa'ibi, a cikin masifu allati tusibuna wa tasike samu, kal faqri, kamar mutum ya samu kanshi a talauci to sai ya haƙuri, wal maradi, ko rashin lafiya, wal khawfi, ko tsoro, amma duk da haka ai kaga ubangiji bai hana shi ya umarce shi in talaka ne bai je ya nema. Wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ai umarce shi da ya fita ya je ya nema arziki, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, ku yawo a ban kasa ku nemi arzikin ubangiji ku ci, ba a ce ya zauna ba, kamar mutumin da yake jin yunwa, ai kaga ba zai zauna yana hujja da kaddara ba, to ayyun wannan Allah ne yake kaddara ta. In Allah ya zan koshi kawai zan ji na koshi, haka ai take yake tafi neman abinci yaki, domin Allah ya sanya sababin koshin cikin sabbe ya ban abincin da take cin sa. Mutumin da yake sadda ba zai zauna ce Allah in ya riga ya koshi zan gida ba kawai zan yi aure, zai tashi ne mun asbab ya nemi aure. To haka komai na rayuwa akwai asbab da Allah ubangiji. To in ya wani abu ya auku gare ka wanda mara dadi, abinda aka umarce ka shine kai hakuri, kai hakuri, amma ba ka jefar da asbab, ba ka jefar da asbab. Qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Babu wata musiba da za ta samu mutum sai da iznin ubangiji, wanda yayi imani da Allah to Allah zai cire zuciyarsa. Qala ba'du salaf, wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba, Allah yana magana akan mutumin da musiba za ta auka masa. Fa ya'lamu annaha min indillahi, yasan daga Allah take. Fa yarda wa yusallim, sai ya karbe ta ya yarda da ita ya sallama. Wa qala ta'ala, Allah yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Babu wata musiba da za ta samu a cikin kasa ko a kawo kanku illa fi kitabin, fati tana cikin rubuce a littafi na lawhul mahfuz. Min qabli an nabra'aha, kafin mu halicce ta ma ta wakana din akwai ta a rubuce. Inna zalika ala Allahi yasir, yin haka ga ubangiji abu ne mai sauki. Likai la ta'tu ala ma fatakum, dan kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kubuce muku. Wala tafrahu bima atakum, kada kuma ku yi farin ciki na girman kai da abin da ya same ku. Kada ku yi bakin ciki dan ku rasa wani abu, haka Allah ya rubuta ku karɓi abun daga cewa ubangiji ne ya rubuta muku, sai Allah ya ba ku ladan hakuri. Sannan abinda za ku samu kuma kada ku ɗauka iyayenku ne ya ba ku, ƙwarewar ku ce ta ba ku, dabarunku ne suka ba ku, wannan ya ja ku ga girman kai, kada ku yi haka. Shi ne wala tafrahu bima ataku, kada ku yi farin ciki na girman kai da abinda Allah ya ba ku. Wa fi sahihaini,
أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة اعتد آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخت فيه من روحي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل ان اقول لك؟ قال نعم، فحج ادم موسى. وادم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر، ظنا ان المذنب يحتج بالقدر، فان هذا لا يكون مذنب ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقول نوح وقول نوح وقول كل كافر. ولا موسى نرى آدم أيضا بغير الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لدغته بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان عمل المصيبة المترتبة عليه مقدرا. وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فانه من تمام رضا بالله ربا. واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب، فاذا اذنب فعليه ان يستغفر ويتوب، فيكون من قلوب المعالي ويجزي على المصائب.
تقاون حديثي اشكل لسان البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يناتيوا احتج آدم وموسى، وتآدم النبي آدم عليه السلام دا النبي موسى عليه السلام سني جايا خوايك وهجسا. فقال موسى عليه السلام يتوى النبي آدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده، كين آدم wanda Allah ya halicce ka da hannunsa. Wa nafakha fika min ruhihi, ya busa maka ruhinsa. Wa asjada laka malaikatahu, ya sanya mala'ikunsa su yi maka sujjada. Wa 'allamaka asma'a kulli shay'in, وعلمك أسماء كل شيء يسند كي سناي دكان كومي فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة duk bayan ni'imomin da Allah ya maka me yasa ka fito da mu ka fito da kanka ka fito da mu daga aljanna wato bayan duk waɗannan abubuwa da Allah ya maka ya aka yi ka fito da mu daga aljanna fa qala adam anta musa shi to kai kuma kai ne musa allazi safaka Allahu bi risalatihi wanda Allah ya zabe ka da manzancin sa wa bi kalamihi ya zabe ka da yi maka magana ba tare da hijabi ba fa hal wajadta zalika maktuban alayya shin ka samu wannan abinda ya faru a kaina an riga an rubuta qabla an ukhlaqa kafin ahlicin an rubuta abin kala na amince eh na ga haka fa hajja adam musa to nan annabi adam ya kure annabi musa to wannan hadisi an kasu dangane da fahimtar sa wasu suka ce ƙarya yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi wannan magana ba mu'tazilawa irin su Abu Ali al-Jubba'i suka ce ƙarya ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su su mu'tazila qadariyya ne suna kore kaddara saboda haka su agun su dan adam kawai komai kaga yayi shi ya halitta aikin shi ya kuma yake aiki babu maganar waya ce ubangiji ya kaddara maka kafirci ko sabo ko a su suna ga wannan shi ne shikar girmama ubangiji saboda haka suke kore kaddara gaba daya to wannan hadisi kamar hujja ce da kaddara sai suka ce ƙarya ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su da man hadisan ba wai dada su da kaddara suka yi ba wani bukhari wani muslim duk ba kurdini suke da su a idan su ba saboda haka dan su ce ƙarya ake duk abin da su saboda haka Abu Ali bin Bai ya ce ƙarya ake yi saboda haka kaga shi ba mutum sai ya shiga ladabin wata ansa sai ya gama magana wasu kuma suka ce wannan yana nuna hujja da kaddara saboda haka saduda da kaddara yana daga cikin tamam na shuhudul haqiqa in ka kaga haqiqa ka kai matuƙa to shikenan zaka jefar da duk wani abu na shari'a duk abin da kaga ana yi kawai ka dauka haka Allah yake so a yi to waɗannan kaga masu aqidar hululi da ittihadi da wahdatul wujud irin su Ibn Arabi irin su Ibn al-Farid aqida suke nan Ibn Taymiyyah zai zo mana maganar su wanda duk sunan sa yazo cikin maganar Ibn Taymiyyah zamu bada labarin tarihi ko shi wani to saboda haka su abun su duk ba wata matsala don abinda kaga wani yana yi domin Ibn Arabi cewa yake ai Fir'auna ma da ya bauta Fir'auna ma da yace ana rabbukumul a'la ba kukure ba ba kuskure ne ba waɗansu daga cikin sufayen suka ɗan rage wa maganar tashi zata suka ɗan yi suka ce a kuskure amma ba wai kalmar ce kuskure ba dan ya ce ana rabbukum ala ba wannan ne kuskuren nan ba kuskuren naki matakin bai kai ba domin shi bai yi fada'in ba yana ganin kansa da kuma yace ana amma irin waɗanda za su ce subhani ma azama sha'ani ko waɗanda za su ce ma fi jubbati illallah waɗannan su sun kai ga fana'i don haka ba sa ganin komai ba sa ganin komai sai Allah ɗin don haka ɗin suka ce ana Allah suke ishara gare shi to kuskuren Fir'auna shi bai yi fana'in ba bai narke ɗin ba yana cikin hankalinsa bai shiga cikin sukuru ba to saboda haka shi laifin sa kenan to haka nan suka ce Ibn Arabi yake cewa hatta allazina abadu al-ijla ma abaduhu illa li annahu shahada Allah fihi hatta wadanda annabi Musa ya bari suka bauta wa dan maraki bayan sa basu bauta wa dan maraki face sai da suka gani suka ga ubangiji tare da dan maraki saboda haka a hakika Allah ke bauta ba dan maraki shi yasa kafirai ma da suka bautawa kamar yadda yake faɗa a Fususul Hikam yace hatta kafirai da suka bautawa gumaka ai ba gumakan suka bautawa sai da suka ga ubangiji tattare da gumakan sannan suka bauta masa shi yasa Allah ya ce sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna, ma'ana ba za su bi ka ba su bar abin da suke na bautar Allah, ko kai musu gargadin ko kai. To wasu muradu suka dauki wannan shine shuhudun haqiqa, su'alul haqqi ahlus sunna sune suka ce a hadisin a fahimce shi yadda yake. Na farko a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ba da wannan kissar kuma ta wakana sauraka. Na farko suka tabbatar da hadisi, ba su ƙaryata shi ba kamar yadda mu'tazila suka yi, suka yadda da hadisin haka yake, illa iyaka bai yi ma'anarsa hujja ce da kaddara akan sabon Allah, ko kuwa hujja ce da kaddara akan abin da ya same ka na musiba, abin da ya same ka na bala'i. To shi ne Ibnu Taymiyyah yake so ya gaya mana, bayan mun ji fassara hadisin za mu ji abin da Ibnu Taymiyyah yake cewa. A annabi Adam da annabi Musa alaihi salam sun haɗu, malamai sun yi ta ƙoƙarin su yi bayanin a ina aka yi haɗuwar, tunda ba nassi ne ya fayyace mana ina suka haɗu ba, kaga dole ne kowa ya ta ijtihadinsa. Wasu suka ce yahtamilu, yana yiwuwa a zamanin annabi Musa ɗin ne Allah ya rayar da annabi Adamu suka haɗu suka yi wannan tattaunawa mu'jizatan li Musa alaihi salam, dai zama mu'jiza ga annabi Musa alaihi salam. Wasu suka faɗa haka, wasu suka ce a waya yahtamilu an yakuna zalika fil barzakh ba'da wafati Musa faltaqat arwahuhuma fil barzakh, ya tana yiwa bayan rasuwar annabi Musa alaihi salam ruhinsa da ruhin annabi Adam suka haɗu a barzakh, rayuwa irin ta barzakh. Wasu kuma suka ce yahtamilu an yakuna zalika yawm al-qiyama, zai faru ne ranar gobe kiyama, saboda haka an kawo shi da sigar abin ya wuce don a nuna maka tabbas zai faru. Wato sai aka zo da shi a sigar kamar ma an yi shi, amma ana nufin zai faru, to don a tabbatar maka da zai faru sai aka zo maka da sigar kamar ma ya faru, kamar yadda Allah yake cewa ata amrullahi fala tastajibu, al'amarin Allah ya zo kada ku yi gaggawarsa. Kaga al-qiyama Allah madaukakin sarki yake nufi, amma ya kasi anan annabi Adam ya kula annabi Musa saboda shi babansa ne. Ina so ku ji na wasu kafin mu ji na Ibnu Taymiyyah, suka ce ya kula saboda shi babansa ne, bai dace ga da ya tuhumi babansa. To kaga wannan in ka dubi doron hadisi sai ka ga ba haka bane ba, ba haka bane. Wasu suka ce a annabi Musa, annabi Adam ya kura annabi Musa saboda ai shi ya riga ya tuba, ya zai zarge shi akan laifin da ya riga ya tuba, shi ma ba ya kashe wani ba. Fa qala rabbi ighfirli fa ghafara la, yace Allah ya fi masa, Allah ya fi masa. To dan me zai zarge shi, tunda shi ma ya taba laifi, ya nemi a yafi masa, an yafi masa, shi dan me zai zarge shi kuma. Bayan shi ma ya tuba fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fa taba alayhi, tunda ya tuba ya an karbi tubansa, to dan me za a zarge shi, ta nan ne annabi Adam ya kure shi. Wasu kuma suka ce ya zarge shi saboda kasancewar ya zama musabbabin fitowar shi duniya, annabi Adam ya kure shi saboda ai daman can Allah ya rubuta inni ja'ilun fil ardi khalifa, ai Allah ce daman zai sanya khalifa a doron kasa, tunda ya riga ya ce zai sanya khalifa a doron kasa, kaga kenan annabi Adam alaihi salam ko ya shiga aljanna zai, illa iyaka kawai Allah ya sanya cin wannan itaciya ya zama musabbabin ya sauko kasa don ya zama khalifa. To idan haka ne, me zai sa ka zarge ni abinda Allah ya riga ya tsara hakan zai kasance, tsarin da yake nan, plan din da Ubangiji yake nan, zai sanya mutum ya zama khalifa a bayan kasa. To sai ya halicci annabi Adam alaihi salam ya sa shi aljanna, ko badun ba dai annabi Adam sai ya fito ya zama khalifa tunda Allah haka ya tsara, saboda me zai zarge shi. To waɗannan duk an so shi ne da ake bayarwa a wajen a nuna ga fuskar kure annabi, kurewar annabi Adam ga annabi Musa alaihi salam. Amma shi Ibnu Taymiyyah alaihi rahmatullahi alaihi yana cewa duk ba haka bane, abinda yake gaya mana cewa Adamu alaihi salam lam yahtajja ala Musa bil qadar, annabi Adam alaihi salam
bai kafa wa annabi Musa hujja da kaddara ba zannan annal muzlima yahtaju bil qadar domin tsammanin sa da cewa me laifi ya yin hujja da kaddara ba bisa ga wannan bane fa inna hadha la yaqulu muslim wannan muslimi baya faɗa irin wannan magana wala aqilun kai ko wani ba mai hankali bai faɗa wannan magana yace in kai laifi kana iya kai hujja da kaddara in aka zarge ka babu musulmin da yake faɗar wannan a kama ɗan giya ko a kama ɓarawo ko mazinaci ko mai kisan kai sannan kuma ya yi hujja da ƙaddara ya ce ai shi haka Allah ya ƙaddara ko baku karanta ba Allah ya ƙaddara komai mu ce shi kira ta ya ƙure akwai musulmin da ke faɗar haka babu ashe ba bisa ga laifin da ya yi ba ne yake hujja da wannan ƙaddara. Ibn Taymiyyah yace walau kana hadha uzran lakana uzran li iblis da uzuri ne ayi hujja da kaddara iblis ba zai hujja da kaddara da ya butulce din nan yace ba zai yi sujjada din ba ha in an koma lahira sai kuma gidi ba kai kaddara ba me nayi abin da nayi kuma ya zama yana da hujja wa qaumi nuhi mutanen annabi nuhu ma da suka kafirce sai su hujja da wannan mutanen annabi nuhu da suka kafirce kai ko wanda kafiri ma da ya kafirce sai hujja da wannan in an je lahira sharon sai hujja da kaddara ai kashe mutane da dai a tabara da shatela da jinin da ina ne da ina ai Allah kai ka kaddara ba kai karbu ta za su fito nan ba kuma dan na kashe kune ne ni ha bushi ma sai hujja da wannan duk wani kafiri ma sai hujja da wannan kaga ba musulmi mai hankali zai faɗi wannan ashe kaga ba hujja annabi adam alaihi salam yayi a bisa laifin sa da kaddara ba wala musa lama adama aidan li ajli dhanbi kuma musa alayhi salam bai zargi annabi adam ba saboda laifin da yake ba bisa wannan ya zarge shi ba fa inna adam qattaba ila rabbihi fajtabahu wahada sai ubai annabi adam ya tuba har Allah ya zabe shi ya tsora shi kan bin shiriya ya karbi tuban sa to kaga annabi musa alayhi salam wanda yake annabi Allah ya zo yana tuhumar mutumin da ya tuba yace me yasa kai kaza bayan ya tuba Allah ya karbi tuban sa shi ma kuma ya taba iya ne mugafara Allah ya karbi neman gafara ya gafarta masa to kan me yake zargin sa walakin lamahu li ajli musibati allati lahiqatun bil qati'ati shi yasa zo a wata riwaya ka fitar da mu daga aljanna ta hanyar yin kurkuran da kai wato da zumura ta muna molewa muna cikin annashawa tsuntsaye sama da ƙasa muna ta ganin ruwa yana buga ta ko ina da ina amma sai ka zo ka fito da mu muka shigo wannan duniya take cike da jarraba kaga shi yana tuhumar sa akan fito da su da yayi daga aljanna ba bisa laifi ba akan laifin ba akan abin da ya same su akan abin da laifin ya haifar an gane ku wani haza kala saboda haka a cikin zargin annabi Musa abin da ya ce falimaza akhrajtana wa nafsaka min aljannati bai ce me yasa ka kibiciya ba sai ce me yasa ka fito da mu wato sakamakon abin da ya faru yake zargin sa kai ba akan laifin ba ai laifin ya san ya tuba amma bai yasa kai har da muka zo a kasa fa ajabahu adam annabi adam ya ansa masa inna hadha kana maktuban alayhi qabla an tukhlaqa ai fitowar mu daga aljanna haka Allah ya riga rubuta kafin ma ni a halicce ni saboda haka da tijar abin da ya same mu na fitowa wannan duniya mu gamu a doran kasa sakamakon abin da Allah ne ya riga ya rubuta fa kana al'amalu wal musibatu al mutarattibatu alayhi muqaddaran aikin da yayi da kuma abin da ya faru bayan aikin wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta ya kaddara wa ma quddira min al masa'ib yajibu al istislamu la abin da duk Allah ya rubuta wa bawa na musiba wajibi ne a mika wuya gare shi fa innahu min tamamir rida billahi rabban yin haka yana daga cikin cikar yarda cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijinka wa amma dhunubu amma laifuka falaysa lil abdi an yudhniba bai dace ga bawa yayi laifi ba wa idza aznaba fa alayhi an yastaghfira bai dace da bawa yaje ya fada cikin zunubi ba idan kuma har ya fada cikin zunubin to wajibi ne ya nemi gafara da tuba fa yatubu min sunubil ma'ayib daga nan ya tuba daga dukkan wani abu wani dangi na aibi na laifi wa yasbiru ala al masa'ib abinda kuma zai same shi na musiba sakamakon laifin da yayi hakuri an gane ko in yayi laifi kada ya hujja da kaddara. Abin da yake kansa kamar yadda annabi Adam alayhi salam yayi shine ya nemi tuba, Allah ya yafe masa. In ya tuba, abin da ya faru gare shi sakamakon laifin ya rungumi kaddara. An gane ko? Qala ta'ala fasbir inna wa'dallahi haq. Fasbir inna kasabta. To kan. Hukum bare tin da. Bar mu kan. Fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dhanbika. Kaga sai Allah ya hada biyu. Allah yace kai hakuri akan abinda duk zai same ka. Alkawarin Ubangiji gaskiya ne. Sai kuma yace wastaghfir li dhanbika. Ka nemi gafara daga zunubinka. Kaga bai ce ka yi hakuri akan zunubin da kake yi ba, sai ya ce abinda zai same ka ma'ana mara daɗi na ɓacin rai ka yi hakuri akan sa, shi kuma zunubin ka ka nemi gafara. Wa qala ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurruhum kayduhum shay'a. Sai Allah ya hada abun biyu, hakuri da kiyaye dokokin Allah. Wa in tasbiru, in kun yi hakuri kan abinda zai same ku na musiba, wa tattaqu kuma kuka kiyaye dokokin Ubangiji. Kaga ashe abubuwan biyu ake so, ta fuskar biyayya da da'a to ka nemi abin da Allah yake so kai, kada kai hujja da kaddara. In wani abu kuma ya same ka na bacin rai mara dadi, to kai hakuri. Allah yake cewa a wata ayar wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umuri. In kun yi hakuri kuka miƙa wuya, to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke manya manya, ba kowa yake yin su ba sai ulul azmi minar rusuli. وقال يوسف عليه السلام انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وان دوك النبي يوسف عليه السلام يكي cewa wanda dai kiyaye dokokin Allah yayi hakuri to Allah baya tozar taladan masu kyautatawa.
وكذلك قول العباد يجب على العبد فيها ان يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب مدى قدرته ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يسبقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وبدوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يغفر بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو سلم على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
to daman duk wanda zai karanta littafin Ibn Taymiyyah sai dai hakuri da jin nassi, ba a yin abubuwa da ka a littafin Ibn Taymiyyah kusan wanda zai saba karanta su ko an yayi bangon zai gane. Ai kana daukar littafi ka ji nassi ne daga aya sai hadisi, daga aya sai hadisi, sai magana salafu Ibn Taymiyyah. Saboda haka shi yana warware mana abinda ba za ka samu a wani littafi ba in ba a nashi ba. In ka kula duk maganganun da aka yi wajen fassara hadisin da kokarin bashi ma'ana ta Ibn Taymiyyah sai ta shafa tafowa. Wato duk ana ta kokarin wani wani ya ce ai ada da uba ne, yanzu ai uba da ya zargi uba wannan ce kaza, duk kuma malamai ne suke faɗa, musamman za a ga maganganun Khattabi a cikin ma'alim sunan da kuma a'lamul hadith. Haka nan al-Mazari shi ma yana da maganganu a nan, su qadi su al-Qadi Iyad da sauransu. To amma kan karanta na Ibn Taymiyyah sai ka ji ai ya fi tafiya da doren nassi, saboda haka ya bambance maka tsakanin abinda zai same ka na musiba, na bala'i, na bacin rai sakamakon wani abu da kai, da kuma shi laifin kansa. Laifi ba za ka hujja da kaddara ba, abinda ya wajaba a kanka duk lokacin da kai laifi ka tuba ka nemi Allah ya taimaka ka kiyaye dokokin Ubangiji. Abinda kuma ya biyo bayan abinda ya samu gare ka sakamakon laifinka na bacin rai ko tashin hankali ce kai haƙuri. Haka dukkan nasoshin da ya kawo mana suke karantar da mu. Shi yasa Allah ya wajabta umarni da kyakkyawan abu, ya hana mummuna, yasa ayi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Inda ana hujja da kaddara a bisa zunubi, to kaga an rushe babin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, to wa zaka hana, tunda kowa din nan bisa kaddara yake abin nan da yake yi. Kaga babu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar an rushe shi gaba daya. Sai yace wa kadhalika dhunubul ibad, haka nan laifukan bayi yajibu ala al'abdi fiha an ya'mura bil ma'ruf wa yanha anil munkar bi hasabi qudratihi, wajibi ne ga bawa yayi umarni da ayi abu mai kyau, yayi hani a bar abu mara kyau gwagwadon ikonsa, wa yujahida fi sabilillahi al-kuffara wal munafiqin, ya yaki kafirai ya yaki munafikai fi sabilillahi, kada ya bar su akan abin da suke kai da sunan kaddara ce. Domin in ka bude hujja da kaddara akan laifi babu jihadi, to wa zaka yaka bayan haka Allah ya kaddara masa, zaka yaki wani kafiri ko zaka yaki wani munafiki, to kuma Allah ya ce ayi, kaga a shikenan ba a hujja da kaddara akan irin waɗannan. Wai wali auliya Allah, Allah ya wajabta wa bawayen so masoya Allah, sannan wai adi a'da Allah yaki maƙiya Allah. Kaga in ana hujja da kaddara babu maganar kaki wani, tunda shi ma haka Allah ya kaddara mata. Wa yuhibba fillah wa yubghidha fillah, Allah ya rubuta wa bawaye so dan Allah ya kuma kidan Allah. Kamar yadda yake bamu labari, Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, ya ku wadanda suka yi imani kada ku riki masoyi maqiyina, kuma maqiyinku abunda masoya, tulquna ilayhim bil mawaddati, kuna jefa musu soyayya, wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi, alhalin sun kafircewa abinda yazo muku na gaskiya, sun kafircewa musulunci, yukhrijuna ar-rasul, ba ma wannan suka tsaya ba har ma suna fitar da manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum, da ku kanku an tu'minu billahi, suna fitar da ku daga gidajjen ku daga garuruwan ku suna yakar ku dan kawai kun yi imani da Allah. Haka suka yi azaban annabi sallallahu alaihi wasallam, haka suke yi a kowane karni, a kowane lokaci, a kuma ko ina. Saboda haka abubuwa ne da ana karanta su ana ganin su kuma a aikace. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, in har kun fito ne dan ku yi jihadi saboda ni, wabti za a mardati, da neman yardata, tusirruna ilayhim bil mawaddati, kuna koya soyayya gare su. Ayar kamar yadda aka sani ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirye-shiryen kai ya abin nan hari a Makka, yana shirye-shiryen fathu Makka. Hatib ibn Abi Balta radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta takadda ya ba mu wata mata taratu akan ta je ta kaiwa manyan kafiran Qurayshawa, a ciki yana gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari. Yayi haka ne ba wai bisa munafici ba ko dan kin Allah da manzonsa, a'a, shi ya ga yana neman ya samu shiga ne, ya samu karkuwa, ya samu dai wani dan abu da zai yi wa arnan Makka, saboda yana da ƴan uwansa a can. Ya baro ƴan uwansa a can, duk sauran muhajiruna da suka baro ƴan uwansu a can akwai kabilun da suke kula da su, ma'ana kabilun suna da ƙarfi, shi ko ba ya da wata kabila a Makka mai ƙarfi da za ta kare ƴan uwansa. To amma in ya rubuta wannan takarda, ya tabbatar Allah bai ba wa annabinsa nasara ne. In yayi musu haka, to ba za su taba iyalansa ba. To shi yasa yayi haka. To shi ne Allah madaukakin sarki, bayan abin ya bayyana, Allah ya gaya wa annabinsa an je an kama matar an karbo takardar. Allah saukar da waɗannan ayoyi, yana gaya wa mu'mine kada su ƙara. Ya ayyuhal ladina amanu, tun daga nan muka fahimci cewa shi ma hatsibin abi balta mu'mini ne. Don haka Allah ya saka shi cikin waɗanda ya kira da sunan imani, ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku yi haka. Shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya tashi yana cewa da'ani ya Rasulullah adribu unuq hadha almunafiq, ya manzo Allah kyale ni in tare wuyan wannan munafiki. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce me kai, me yasa kai haka? Ya gaya masa uzurinsa kamar yadda na faɗa. To shi ne sai manzo Allah bai masa wani abu ba, sai sayyidina Umar ya ce a kyale shi ya tare masa kai, munafiki ne. To shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a Umar, baka sani ba Allah fala ala ahli badr فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بكتن يا هذا في بدر ما ده شي aka je yakin badar kuma Allah yayi in kai ga mutanen badar yake kuje ku abinda kuke so na gafarta muku. To saboda kamar ana nuna cewa laifin da yayi laifi ne, amma yana wakana kuma an share shi da yakin da yayi na badar. Wannan yana daga cikin al-mukaffirat, wato mutun ya zama yana da ladar da ke da yawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa, ko za su rinjaye laifinsa, ko kuma yana Allah ya jarabe su da wata musiba wacce za ta iya kankare masa, ta zama sababin kankare masa laifinsa. Shi yasa wani yake cewa wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi. Wato abinda Hatib ibn Abi Balta yayi abu ne wanda a shari'ar musulunci shi hukuncin kisa, lakin waqa'a dhanbuhu maghfura saboda annahu min ahli badr, saboda haka wasu mutanen suna da ayyukan hasana waɗanda suke rufe ayyukan na kuskure, manya ayyukan su na lada suna danne ayyukan su marasa kyau, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza balaga al-ma'u al-qullataini lam yahmil al-khabath, akwai yawan da ruwa zai yi ba zai daure da tsaka. To haka abin yake, saboda haka ana duban wannan lokacin da za a yi wa mutum hukunci in yayi laifi, kada a yanke masa hukunci kat a fitar da shi daga sunna saboda yayi wani kuskure. Sai a duba mahasin dinsa na baya, a duba me yayi wa musulunci, wani irin gwagwarmaya aka yi da shi, wanda Ubangiji ya iya duban wannan ya yafe masa wannan laifin nasa. To shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun yi muku haka don kun abin nan, don kun yi imani da Allah da manzonsa. To kada ku rike su masoya, in kuntum kharajtum, in har kun baro gidan da jinku kun yi hijira, jihadan fi sabili, don jihadi cikin tafarki na wafti za a mardati da neman yarda ta, su sirruna ilayhim bil mawaddati, kuna koye masu kauna, wa ana a'lamu bima akhfaytum ma a'lantu, alhali ni na san abinda kuka koye da abinda kuka bayyana, wa man yaf'alhu minkum, wanda duk yayi irin haka daga cikin ku, faqad dalla sawa'a sabili, to hakika ya bace tsakiyar hanya. In yastafukum, in har sun sami dama a kanku, yakunu lakum a'da, za su zama muku abokan gaba na gane kashe ni. Wato duk yadda kaga kafiri yana yaƙi baki, yana maka dariya, to kada ka saki jiki akan cewa wannan dariya ta ƙauna ce. Idza ra'aita niyuban laysi barizatan fala tadhunna anna laysa yabtasimu, in kaga zaki yana yaƙi haƙura, kakai tsammani wai rubuci yake maka. In yaskafukum yakunu lakum a'da, duk sanda suka samu dama a kanku, to fa za su zama muku abokan gaba. Wa yasu ilaykum aydiyahum, za su shimfida hannayenku akan su, za su shimfida hannayensu akan ku ta hanyar kisa, da yi muku kisan kare dangi, wa alsinatahum, da hara kansu, wato ba za su kyale ku ba, duk sanda suka samu karfi da power, to kakku za su kyale. A lokacin duniyar musulmi tana hannun musulmi, shekaru ɗaruruwa na baya da suka wuce, lokacin duniya ƙarfinta yana hannun musulmi, a lokacin duniyar yamma duniyar kafirai, a lokacin ba a jin ɗoriyarta don ba ma ilimin. Kusan sai sun fito sun shigo ƙasashen musulmi su koyi ilimi hatta na duniya. Saboda kafiran yamma sun shiga ƙasar Spain lokacin tana ƙarƙashin shugabancin musulunci, sun shiga sun yi karatu akan a hannun mutanen da suke musulmi ne, sun yi karatun abin da ya shafi ɗib wato likitanci, sun yi karatun abin da ya shafi handasa engineering da sauran abubuwa na ci gaba na rayuwa ta duniya, sun karanta su a hannun musulmi. To amma da ƙarfi ya dawo hannunsu sai duniyar ta rikice, sai ta gurɓace. Kaluba yanzu da aka hautsa da duniyar ba abubuwa ne ake yin su ga sunan ƙarara, da can ana ɗan sakayawa ma, yanzu an daina sakayawa. Wai yanzu a gaya muku ga abin da ake so, wannan wani abu ne mai sauƙi, ce za mu kai wa ƙasa kaza hari fa, mu fa ba za mu yarda maslahar mu ta dinga samun barazana ba, interest namu ba za mu yarda ana kawo masa barazana ba. Yanzu gaya muku ake kai tsaye, sannan aka zo aka ɗauki musulunci gaba ɗayansa ka cokam, aka jefa su cikin kwandon ta'addanci, ya zama na kalmar Islam da kalmar ta'addanci kamar ma'anarsu guda a dictionary. Saboda da an ce ɗan ta'adda, to kakka tsammani za a ce wani Kirista ko wani mai bin addinin Buddha ko wani a'a, za ka ji musulmi ne, da an nuno hoton za ka shi da gemu. Saboda haka ya zama na musulmi a duk inda yake, kawai a cikin abin nan muraqaba yake, an zura masa ido, jira ake yayi wani motsi a ce zai ta'addanci. To saboda haka sun shimfiɗa hannayensu a kanmu. Sannan wa alsinatahum, kwanan nan ba an ji dai jaridun Damma yadda suka aka zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi karkatar nashi, aka rubuta cewa shine babban dan ta'adda, shugaban ɗan ta'adda na duniya. Amma har yanzu ƙasashen musulmi ala mustawa duwal, a bisa mataki na shugabanni na ƙasa, shuru kake ji ƙasar Saudiya su ne suka yi wani abu har suka janye jakadansu daga ƙasar. Sannan kuma kamfanoni da 'yan kasuwa aka ce a daina sayan duk wani abu da zai fito da ƙasar Damma. To abinda zai nuna maka cewa musulmi suna riƙe da makami mai ƙarfi, da sun ga dama za su yi amfani da shi. Kaga harkar tattalin arziki ɗin nan, wato da yake shi arne ba abinda yake damu shi irin talauci, yana tsoron talauci, ba abinda yake damu shi irin yaga duniya tana ja da baya. Saboda haka suke jin tsoron a ce man fetur ya tashi, hankalinsu sai ya tashi, suke jin tsoron a ce yau wasu za su ɓata wata ƙasa su daina sayar musu da man fetur. To haka da ta faru, manyan 'yan kasuwa da kamfanoni na ƙasar Saudiya da wasu daga cikin ƙasashen musulmi suka ce to sun daina sayar duk wani abu da ya fito da ƙasar Damma. Yanzu ana nan an shiga bala'i a ƙasar Damma, ana ganin wasu kamfanonin za su kwanta hagu, shugaban ƙasarsu yana nan sai haƙuri yake baruwa. Ambassador Jakada na Damma a Saudiya cewa yake yana so ya ga mufti na Saudiya su tattauna a kula fa babu laifin sauran jama'a, wannan laifi ne na 'yan jarida. Saboda haka shi yana so dai a dubi wannan abu, a yi fatawa dai a dawo a tsaya, don an ce za a samu wato 'yan zaune gari banza za su ƙarewa, domin kamfanoni za su rushe a kurkuwa daga aiki. An faɗi miliyoyin daloli da suke asara a kullum sakamakon wannan janyewa da aka yi na wannan cikin 'yan kwanaki. To arzikinsu gaba ɗaya ya dogara ne akan arzikin ƙasashen musulmi. Da yau ƙasashen musulmi za su kwashe dukiyoyinsu gaba ɗaya suka kai suka daskare a can, to billahi lazi dukkan za su dawo suna kwadago. Ƙasashen musulmi za su dawo suna musu kwadago. Ai yanzu muna ga barazanar da China take, wato ƙasashen Turai da Amerika. China, waɗannan China wanda tana cikin ƙasashe masu tasowa, amma saboda kamfanoninsu da suke yin wato abubuwa masu arha, saboda samun leburori masu arha a kasar, saboda kayan kamfanoni zama suna da arha, ana kwasar kayan a kai su America, a kai su kasashen Turai, sai zama da kayan da aka fito da su daga China. In wannan singlet ce za a sayar da ita dala uku ko dala biyar ta America, waccan kuma da aka yi a kasar America ko Turai za a sayar da ita da dala 40 ko 50. Babu wanda zai bada dala 50 ya dauki riba, yana ganin da ta dala uku. To saboda haka sai ya zama na kayan su baya tafiya, har sai kai ana taro. Bush yana jawabi a Congress, wace me za a fito, ya za a fito ma wannan matsala, domin kamfanonin sun fara barazana cewa fa za su cire kamfanonin daga kasashen Turai da America su dada su Afirka, dan nan za su fi samun leburori masu arha. Tunda duba tune na arhan lebura, a can lebura yana tsada, ba duba tunan da za ka ɗauka ya yi maka aiki za ka biya shi kuɗi mai yawa saboda irin haraji da hukuma ta ɗora akan mutane. Don haka lebura sai ya yi tsada, in lebura ya yi tsada don abin da aka yi a kamfanin dole ya yi tsada. Amma aka kawo shi a cikin irin ƙasashe namu da ake ina da leburanci, kuma komai aka baka za ka karɓa, sai kaga an yi abubuwa da yawa aiki ga shi nan tukuru, dama ana gaba kafata yana da juriya wajen wahala. Saboda haka sai a yi abubuwa masu daman gaske kuma da arha. To suka fara barazana ga shugabannin kasashen Turai da na America cewa za su dawo da kamfanonin su kasashen Afirka. To shine kuma aka shiga, to ya za a yaki China ta fuskar a hana su shigo da wani kaso mai tsoka na kayayyakin su da suke shigo da su America da Turai, don kayayyakin cikin gida kuma su samu shiga. To muna da makami mai karfi, da mun ga dama za mu iya yakasu da shi. To amma da yake an jarrabi musulmi da ni abun shugabanni, babu yadda za a yi haka ta faru. Matukar ba Allah ne ya kawo canjin shi ba, aka samu musulmi na kwarai su rike shugabanci. Amma abinda za a yi arnan da shi baya da wuya, dan kankani ne yanzu nan za ka sun yi kwalafs, yanzu nan za su kai kasa. To Allah ya ce in suka samu dama a kanku za su dinga shimfiɗa hannayensu a kanku ta hanyar amfani da makamansu wajen kashe ku da ƙarar da ku da kuma harasansu. Bisu'i da mummunan magana, waddu law takfuruna, kai fata ma suke ku ba ku zan kafirai. Lan yanfa'akum arhamukum, danginku zumuntarku ba za ta amfane ku ba, don abinda Hafiz Abi Balta radiyallahu anhu ya hujja da shi danginsa. To Allah ya ce ba zai wannan ba zai amfane ku ba, wala auladukum ko ƴaƴanku. Yawmal qiyamati yafsilu bainakum, ranar gobe kiyama Allah zai hukunci tsakaninku. Wallahu bima ta'maluna basir, kuma Allah yana ganin duk abinda kuke yi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, kuna da kyakkyawan abin koyi da za ku yi ga Annabi Ibrahim, da Annabi Ibrahim wallazina ma'ahu, da mu'minan da ke tare da shi. Idh qalu liqaumihim, lokacin da suka ce wa mutanen su kafirai, inna bura'u minkum, mu ba ku mun raba gari da ku. Wa mimma ta'buduna min dunillahi, da abinda kuke bautatawa ba Allah ba. Kafarna bikum, mun kafirce muku. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, kuma kiyayya daga ba ta bayyana tsakaninmu da ku har abada. Hatta tu'minu billahi wahdahu, har sai kun yi imani da Allah shi dai, wannan ita ce gayar. To waɗannan irin ayoyi yanzu a kasashen Larabawa ba a karantar da su a makarantu, duk an goge su. Wallahi babu ayar wala da bara a kasashen Larabawa, babu istisna'i, babu togaciya. Sarka ce na togace wata ƙasa, an cire su daga kundin tsarin karatuttuka na makarantu. In ka ji ana karanta wannan sai dai malami a masallaci, mai hudu ba ma yana kaffa ka a sauke shi, saboda an ce suna sanya karahiya, suna sanya gaba tsakanin ƴan adam. Dan yanzu wani addini dai fito ne addinin insaniya, humanity, mu duk ƴan adam ne, mu dukkan mu ƴan adam ne. Saboda haka babu wani bambanci, a daina kawo kiyayya da gaba tsakanin addinai. To mu addinin musulunci yana da kafiyar da sauran addinai ba su da su. In wani sauran addinai da aka gurɓata su sun yadda ka yi mu'amala da kowa, Papa Roma zai ce ya yafe wa Yahudawa abinda suka yi, duk da cewa a littattafansa an ce Yahudawa suka kashe Annabi Isa alayhi salam, an gaya masa haka a littattafansa, kuma a haka yake ya yadda, ya fito ya yi fatawa ya ce ya soke wannan zargi da ake wa Yahudawa. Aka samu wannan daidaito, mu aya zai yi wa na addinin mu? Ba zai yi ba. Su a addinin su suna iya su zauna a mitin, a taro fada-fada, a cire wani abu a sa wani abu. Mu a nan ba zai yi ba, duk wani wanda ya so ya yi haka ma asirin su zai tuni. alqur'anin nan da za a san yadda za a daina karanta shi da ayi to amma ba yadda za in ka hana a shigar da shi cikin manhaja ta karatu ta yara ai sa je a koya musu alqur'ani a makarantar tafiji sa haddace sa je a sallah ga azumi ana tarawih ai ta karanta su ai ta bi ta kansu kuma ga su larabci ne mai sauki da kowa yake ganewa to babu yadda za a yi da tabbas akwai yadda za a yi na tabbata da an ba da shawarar alqur'anin nan a rage wasu abubuwa a ciki to amma ba zai yiwu ba akwai sanda sarkin Jordan Hussein wanda ya tafi ga Allah akwai sanda ya fara tunanin ya hada littattafan addinai guda uku ya dunkule su a daya a hada Bible Old Testament da New Testament da Al-Qur'ani a dunkule su a buhu daya a rarraba wai saboda mu fahimci juna mu duk yan uwa ne ya muke rikici to ban san masallacin ma za ka irin wannan Qur'anin ba Old Testament New Testament da kuma Al-Qur'ani wai a dunkule su a hada su a buga su yayi wannan tunanin ban san ya aka yi ba a wajen lacca ne fada a Turai yayi lacca ya ce zai yi wannan to Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna so suna san waɗanda suka karkace wa Allah suka karkace wa hanyar manzon Allah walau kanu aba'ahum ko da kuwa iyayensu ne aw abna'ahum ko iyayensu na cikin su aw ikwanahum ko dangin su yan uwan su aw ashiratun ko dangin su ulaika kataba fi qulubihim iman waɗannan sune waɗanda Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi Allah yana cewa afanaj'alul muslimina kal mujrimina yanzu ma sanya musulmi su zan daidai da mujrimai ma sanya musulmi da suka yi imani su zan daidai da masu laifi Allah yana cewa afanaj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi yanzu ma sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru kamar masu barna a bayan ƙasa wato duk wannan Ibn Taymiyyah yana nuna maka cewa ba za a daidaita wanda yake aikin kwarai ba da wanda yake laifi ya hujja da kaddara ba za su zanta ba am naj'alul muttaqina kal fijar ko ma sanya masu tsoron Allah masu bin dokokin sa kamar fajirai masu fankarewa Allah yana cewa am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati shin wadanda suka ruci mugayen ayyuka suna tsammanin mu sanya su a sakamako da darajtawa kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai sawa'an su zama daidai mahayahum wa mamatuhum a rayuwarsu ta nan duniya da bayan sun mutu sa'a ma yahkum duk wanda ke irin wannan hukunci to abinda suke hukuntawa yayi muni Allah yana cewa ma yastawil a'ma wal basiru makahu da baya ganin shiriya ba zai taba zama daidai ba da mai idan da yake ganin shiriya walad dhulumatu wal nuru hakanan duhai na kafirci da bid'a ba za su taba zama da daidai da haske na musulunci na sunna kitabu wa sunna ba wala dhillu wala al-harru hakanan inwa ba za taba zama da zafi ba zafin rana wama yastawi al-ahya'u wala al-amwatu hakanan rayayyu ba za su san daidai da matattu ba hakanan Allah ya ce da daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'a mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hadi yastawiyani masala Allah yana buga misali mutumin da yake yana da iyayen gida ba daya ba kowanne yana ga yana da fawa a kansa suna rikici a kansa wannan ya ja shi nan wancan ya fisge shi can sa zama daidai da mutumin da ya mika wuya yana biyayya ga mutum guda ne kawai to haka wanda suke shirka wanda duk suke shirka sun rarraba kawukan su ne su bi wannan gobe su bi wancan amma wanda yake bisa ga tauhidi Allah kawai yake bi Allah yake cewa daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in Allah ya buga misali da wani bawa wanda yake abin mallaka la yaqdiru ala shay'in baya iya komai wa man razaqnahu minna rizqan hasanan da wanda muka bashi arziki da gare mu arziki mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ciyar da abinda muka bashi a asirce yana ciyar da shi a bayyane hal yastawuna sayyidai da wancan da ba ya tsina na komai ba ya samu na ubangidansa ne ba za su zama daidai ba alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamuna to guriya ta tabbata ga Allah da yawa daga cikin su ba su da ilimi ba su sani ba wa daraba Allahu masalan rajulaini Allah ya yi misalin wasu mutane biyu ahaduhuma abkamu ɗayan su bebe la yaqdiru ala shay'in ba ya iya komai wa huwa kallun ala maulahu kuma nauyi yake ga mai gidansa sai an nemo an bashi ya ci ba iya zuwa ko ina aina ma yuwajjihu duk inda ma ya sa shi ya fuskantar da shi la ya'ti bi khairin baya zuwa masa da wani alkhairi saboda ragwanci hal yastawi shin wannan zai daidai huwa wa man ya'muru bil adli ga wanda yake da karfi har yana umarni da ayyuke da ay adalci wa huwa ala siratin mustaqim yana bisa ga hanya wacce take madaidaiciya hakanan Allah yake cewa la yasawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizu ɗan wuta da ɗan aljanna ba za su taba zama daidai ba ɗan aljanna su suke samun babban rabo waɗannan duk ayoyi da Ibn Taymiyyah yake kawowa don ya nuna mana hujja da kaddara ba ta yiwuwa in an yi hujja da kaddara to an rushe duk waɗannan ayoyi domin an nuna mutane da mai yin laifi da wanda ba yi duk ɗaya suke tunda mai yin ma an ce shi ba da kaddara yayi to kaga kenan mai laifinka to yana so ya nuna maka ai shi addini ka to kam ya ginu ne akan bin doka ta Ubangiji ya ginu ne akan kiyaye umarnin Ubangiji ya ginu ne akan barin abin da Allah ya hana abinda kuma Allah ya dora wa mutum na bala'i musulunci ya zo da umarnin ya yi haƙuri sai Allah ya bashi lada akan wannan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar wa bihadha alqadri kifaya insha Allah sai a karatu na gaba za mu dora wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ganin kuke kila lokaci ba sai ba samu wasu insha Allah wa kila a karatu na gaba sai mu amsa wani yana tambayar yana cewa malam me yayin sunna ta zo da shi da mutum zai a sabuwar shekara kai kaga duk maganganun da ne shi bai gane ba ita sabuwar shekara ina ta ita kanta sabuwar shekara nace maka babu wata azaba na annabi babu wani sabuwar shekara ta fara da baharar da abin bari aka tambaye sunna abinda ya zo falalar azumin taso abinda taso da ashura wannan shi ya tabbata a sunna shine zaka yi a wannan watan sannan wani ya ce bai kamata wani kuma yake tambaya wai akwai wani hadisi ingantacce wanda ya ce kafirai ba za su gushe ba suna raina musulmi matukar musulmi suka daina daura rawani ko sa fuga kai wannan babu wannan hadisi duk wani hadisi da ya zo akan falalar rawani a riƙe ka'ida ce duk wani hadisi da yake magana akan falalar rawani to ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da ya inganta akan falalar rawani saboda shi rawani kansa yana daga cikin sunanul ada ba sunanul ibada sunanul ada da wanda ya sa huda zanna da wanda ya dauri rawani duk ɗaya suke babu bambanci tsakanin su sai wanda ya fi tsoron Allah daga cikin su saboda sallar mai rawani da sallar mai huda duk ɗaya take wanda zai fi wani sai wanda ya fi yin ta bisa ga sunna da kiyaye kutubi a cikin ta amma ba bambanci tsakanin sallar mai hula da rawani saboda wancan ya sa rawani wannan kuma ya sa hula saboda haka a kiyaye wannan akwai hadisai rukatu da suke ta magana suna ta koda sha'anin rawani ana ta faɗa falalarsa amma fa shi rawanin nan ba za ka samu hadisai suna fayyace maka takamaiman yaya ake yin sa ba abinda ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yana sanye da rawani baki ya je hoshi akan kafadarsa shikenan to amma ya aka nada shi rawani irin na sarakuna za mu yi ko kuma irin rawani na yan Sudan ko kuma irin rawani na yan Tajjid ko kuma irin rawani na yan Mai saboda kowa da irin yadda yake rawani su ma Larabawa na golf da suke sa wannan dan kwalin kuma sun ce haka rawani to wanne ne na sunna saboda ba wani hadisi da yazo akan falalar rawani dan haka ka sa rawani kamar ka sa sauran sutura ne kar ka dauka ka kowa za mu hakura da waɗannan tambayoyi sauran kuma insha Allah sai na gaba amma an sa su wa billahi tawfiq wa alaihi tuklanu wa la hawla wa la quwwata illa billah.